sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 18 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Yayin da ake shirin rantsar da shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ranar Laraba, hukumar FBI na gudanar da binciken kokop akan dogarawan tsaron ƙasa 25,000 da aka kai su birnin Washington don su tabbatar da tsaro a lokacin bikin rantsarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan jihar West Darfur da ke Sudan bayan da wasu 'yan bindiga suka kashe mutane fiye da 80. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a jiya Lahadi cewa burin shugaba Joe Biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 rigakafin cutar COVID-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa hakika abu ne mai yiwuwa.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa malaman addinin musulunci a Najeriya sun yi koro don dakile wasu masu amfani da gurguwar fahimta ga addinin wajen aikata ta'addanci.
Ita mushkilan irin wannan na waɗanda suka ɗauki makami ba kawai za a amfani da ƙarfin soja ba ne wajen maganinta, dole sai an yi amfani na sai ta fahimta.
Haka kuma za ku ji cewa a Najeriya masu sharhi kan harkokin yau da kullum na jan hankali akan makoma da kuma yadda jami'ai za su kula da cibiyar kula da tarbiyya da kuma gyaran hali ta ɗauraru da gwamnatin ƙasar ke ginawa.
Guri dan adam dan ya kasance mai laifi a rayuwarsa ba a mai da shi shikenan, saboda an killace shi an sa shi a prison shikenan, kuma rayuwarsa ta kare a banza haka, ya kamata a canja masa rayuwa.
Sannan kuma za ku ji cewa kungiyar Fulani makiyaya ta miyar Allah a Najeriya ta koka tare da nuna damuwa akan zargin kisan gilla da ta ce ɗan banga na yi wa mutanenta babu gaira babu dalili a jihar Neja. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Haran dake gabatarwa, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Yayin da ake shirin rantsar da shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ranar Laraba, hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI na gudanar da binciken kokop akan dogarawan tsaron ƙasa 25,000 da aka kai su birnin Washington don su tabbatar da tsaro a lokacin bikin rantsarwar da za a yi a daidai lokacin da ake fargaban yiwuwar hari daga cikin gida. Sakataren sojojin ƙasar Ryan McCarthy ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa shi da wasu shugabannin rundunar ba su samu wata hujja da ke nuna wata barazana ba, kuma ya zuwa yanzu binciken kokop ɗin da ake yi bai bankaɗo wasu abubuwa ba a tsakanin dogarawan tsaron ƙasar. McCarthy dai ya ce sun samu rahotannin sirri da ke nuna wasu ƙungiyoyi daga waje na shirya gangami gabanin ranar bikin rantsarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan yankin jihar West Darfur da ke Sudan bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kashe mutane fiye da 80 tare da jikkata akalla wasu su 160 a sansanin 'yan gudun hijirar Krendeng da kuma wani wuri a Jenena, babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan, lamarin da ya sa gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci. Gwamna Muhammad Abdullah Alduma ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin Jenena, ya kuma tura ɗaruruwan dakaru a faɗin jihar don su tabbatar da tsaro. Wata sanarwa da mai magana da yawon Guterres ya fidda ta ce shugaban hukumar ta duniya na miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka yi rashin, ya kuma yi wa waɗanda suka jikkata fatan samun lafiya. A ranar Juma'ar da ta gabata ne rikicin ya fara a lokacin da wani ɗan ƙabilar Masalit ya kashe wani ɗan ƙabilar Larabawa a wata takaddama da ta tashi a tsakaninsu, a cewar Duma. Ya kuma ce an kama wanda ya yi kisan, kuma masu gabatar da ƙara na jiha sun ƙaddamar da bincike akan abin da ya faru. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a jiya Lahadi cewa burin shugaba Joe Biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 rigakafin cutar COVID-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa hakika abu ne mai yiwuwa. Da yake magana a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC, Anthony Fauci, shugaban cibiyar sa ido akan cututtuka masu yaduwa ta ƙasa, ya ce ya yi imanin rigakafin da ake da su yanzu da kuma ƙarin waɗanda ake shirin kaiwa kasuwa nan ba da daɗewa ba. Game da kiyaye matakan sanya takunkumin rufe hanci da baki da kuma yin nesa-nesa da juna, hakan zai sa Amurka ta kasance a yanayi mai kyau. A yanzu dai ko kaɗan Amurka ba ta kusa da inda za a ce tana yanayi mai kyau, yayin da ƙasar ke da kusan adadin mutum miliyan 24 da suka kamu da cutar. Amurka ce ta fi sauran ƙasashe yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Raba rigakafin ya fuskanci matsala, inda mutane kaɗan ne aka yi wa allurar a ƙarshen shekarar da ta gabata, ba kamar yadda gwamnatin Trump ta yi hasashe ba.
Anjima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugabannin addini da na al'umma sun haɗa kan buƙatar canja mummunar fahimta da wasu masu kishin Islama ke amfani da ita wajen aikata ayyukan ta'addanci da sunan Musulunci. Malaman dai sun nuna damuwa kan yadda waɗannan matsaloli ke yawaita a duniya, abinda ke illa ga wanzuwar zaman lafiya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Musulunci addini ne na zaman lafiya, sai dai wasu musulmi suna labawa ga addinin, suna aikata munana ayyuka ta yarda har waɗanda ba su fahimci addinin ba ke kallon sa zama addinin ta'addanci. Waɗanda ke aikata waɗannan ayyukan a cewar malaman musulunci suna yi ne watakila bisa ga bahaguwar fahimta da suka yi wa addinin. Shugaban kungiyar Izala na ƙasa a Najeriya, Sheikh Balalau, ya ce irin waɗannan mutanen ba waɗanda za a iya yaƙa ba ne da makami.
Ba waɗanda suke wannan ayyuka ba wakilai ba ne na musulunci, abinda suke kuma ba musulunci ba ne. Wanda ya ɗauka ilimi ne, to yi ƙoƙari ka aje shi a tebur har ya zama toka canja mishi tunaninsa. Ayoyi da hadisai da yake juyawa a nuna mishi ya juya ayoyi da hadisai, wannan kuma aikin maluma ne. Don haka shugabannin su ba maluma goyon baya, ci gaba da karantarwa da nuna yadda aqidar musulunci yake, sannan a yi adalci. Babban abin da ke damu mu shine an samu ƴan ta'adda da wasu waɗanda sun yi ba daidai ba, sai a zura ido ba a yin hukunci. Idan ana yin hukunci zai sa wanda yake gani shi ma ya ji tsoro gobe kar ya aikata.
Domin aza musulmi bisa kikkiawar turba ta fahimtar littattafan magabata da kuma nisantar gurɓatattar fahimta, shugaban majalisar koli akan harkokin addinin musulunci a Najeriya mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ya ce majalisar sa ta ɗauki nayin fassara wasu littattafai na magabata da kuma yaɗa su a cikin al'umma. Waɗannan batutuwan suna zuwa ne lokacin da wani malamin addinin musulunci a Sokoto, Dr. Jabir Sani Mai Hulla, ya wallafa littattafai guda uku. Daya daga cikinsu yana tsokaci akan bahaguwar fahimta da masu ikirarin kaddamar da jihadi akan musulmi suka yi wa rubuce-rubucen Sheikhin Malami Ibn Taymiyya.
Idan na karanta littattafan masu ikirarin jihadi ko na sauransu, suna karantowa da hujja. Su kuma malaman da ke korewa ba wata hujja, kawai sai dai a ce ƙarya ake masa. Sai kuma na yi bincike na tattara duk maganar da Ibn Taymiyya ya yi game da jihadi, sannan na koma zuwa ga masu ikirarin jihadi, su ma na diba maganar su. Sai daga baya sai na gane bambanci tsakanin yadda suke kawo maganganun shi da kuma yadda maganganun shi suke na asali.
To kowane tasiri wannan littafi da ma makamantansa kan iya yi a wannan lokaci da duniya ke fama da matsalar ƙungiyoyi masu kishin Islama? Dr. Bashir Aliyu Umar babban limami ne a masallacin Al-Furqan da ke jihar Kano.
Me zai taimaka musu ta wato abinda ake cema rehabilitation, a dawo da waɗanda suka tasirantu da wannan fikirar, a dawo da su zuwa ga ingantacciyar fahimta, tunda ita mushkilan irin wannan na waɗanda suka ɗauki makami ba kawai za a yi amfani da ƙarfin soja bane wajen maganinta, dole sai an yi amfani na saita fahimta. To da yake yawan abubuwan da suke sun gina su ne akan karkatattar fahimta.
Wataƙila idan mahukunta suka gwada waɗannan shawarwarin da malamai suka bayar, a iya samun sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka dabaibaye Najeriya da ma wasu ƙasashen duniya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Daga gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
‘Yan sandan Guatemala da sojoji sun yi amfani da barkonan tsohuwa da sanduna don fatattakar baƙi masu ƙaura kusan 100 'yan Honduras a lokacin da suka yi ƙoƙarin ƙetare wani wuri da aka toshe a bakin iyakar Honduras da Guatemala a jiya Lahadi. Da yawa daga cikin baƙen sun samu raunuka daga dukan sanduna bayan da suka yi arangama da dakarun Guatemala. Bakin masu daura kusan su 2000 'yan Honduras sun ja barki ne a daren ranar Asabar a wurin da aka toshe akan wata babbar hanya ta zuwa Chiquimula a kusa da ƙauyen Vado Hondo. Galiban su sun tsaya wurin har zuwa safiyar jiya Lahadi a lokacin da aka fara fadan tsakanin gungun bakin da 'yan sanda. Babu dai ɗaya daga cikin bakin da ya tsallake shingen. Sojojin Pakistan sun ce dakarun kasar sun kaddamar da wani farmaki akan wasu mayaka a arewa maso yammacin yankin kasar har suka kashe mayakan biyu suka kuma kama wani. Hukumomi sun ce ana kyautata zato mayakan na da hannu a wani hari da aka kai kan jami'an tsaro a yankin a watan Oktoban da ya gabata inda aka kashe sojoji 6. Sojojin sun ce an iya kai harin na yau Litinin a kudancin Waziristan ne da taimakon bayanan sirri da suka samu. Mayaka sun yawaita kai hare-hare a yankin a cikin 'yan watannin nan.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ministan harkokin cikin gida na Najeriya ya ce aikin sabon cibiyar gyaran halin ɗauraru na zamani da gwamnatin tarayya ke ginawa a Kano zai kammala a bana. Ke dai masu sharhi kan lamura na jan hankali akan makoma da kuma yadda jami'ai za su kula da cibiyar. Daga Kano ga rahoton da wakilin Mahmud Ibrahim Kori ya haɗa mana.
I am quite impressed with the pace of work, the scope of work, and the quality of work, design and the provision for the inmates.
Alhaji Raubu Arebe Sholake nan ministan harkokin cikin gida na Najeriya ke bayyana gamsuwa kan abin da ya gani a sabuwar cibiyar kula da tarbiyya da gyaran hali da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ginawa a kusa da barkin sojoji na janguza da ke kan titin zuwa Gwarzo yamma da birnin Kano. Alhaji Ahmad Jafaru da ke zaman babban kontrolan hukumar kula da gidajen yari wadda aka sauya suna zuwa hukumar kula da gidajen gyaran hali da tarbiyya ta Najeriya ya yi karin haske kan kalaman ministan.
Akwai wuraren kwana, akwai wurin dafa abinci, akwai wurin koyon sana'a, akwai wurin koyon makaranta da dai sauran irinsu saboda gyara halayen mutane da asibiti inda ma da idan asibiti din ma tana daukar mutum 50 akwai masallaci akwai toci da sauransu duka so komi da kake so akwai shi anan. Muna fatan kuma kan zuwa wannan cikin shekara din nan za a kaddamar da wannan wurin so da jama'a mu da ke can wadanda muke rike da su anan Kurmawa za su baro su dawo nan.
Kamar ministan da aka tambayi kontrolan bayani game da kudaden gina wannan katafariyar cibiya da za ta kunshi ɗaurarru guda 3,000 sai ya ce.
Ba zan iya zaunawa a tsaya nan ba in gaya maka ko kuɗi da zai amma kuɗi ne maƙudan kuɗi ne aka kashe.
Najeriya dai na cikin jerin ƙasashen duniya da suka rattaba hannu akan sabon daftarin inganta gidajen kula da ɗaurarru gyaran hali da tarbiyya a shekarun baya wanda ya yi tanadin sauya fasalin kula da ɗaurarru a duniya. Kwamradiya Hashu Aibu Ungogo memba ne a tsohon kwamitin gwamnatin Najeriya na dakile yaduwar kanana da manyan makamai.
Dan adam ya cancanci a ba a killace shi cikin martaba sannan kuma ba wai buri dan adam dan ya kasance mai laifi a rayuwarsa ba a maida shi shikenan saboda an killace shi an sa shi a prison shikenan kuma rayuwarsa ta kare a banza haka. Ya kamata a canja masa rayuwa ta zama tana da amfani ga al'umma ta zama tana da amfani ga kansa.
Akan makomar sabuwar cibiyar gyaran halin ta Kano kuwa kamar Ungogo ya ce
farko ma su samu cikakken horarwa su jami'an da suke aiki a karkashin wannan ma'aikata. Akwai buƙatar a horar da su domin su tafi da irin tsari na zamani tsari da duniya take tafiya da shi ne yanda ake kula da waɗanda suke cikin guraren nan na canja halayya. Ba tsari bane irin na da za a ce prisoner a Dakar a bashi abinci mara kyau ai kaza 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 da yake na sanan. Na biyu wajibin gwamnati ne ta samu kuɗin da za a kula da guraren nan. Samar da kuɗaɗe shine zai tabbatar da cewa za a iya inganta gurin. Muddin gwamnati ta bata shirya akan wannan abun ba to za a iya koma gidan jiya.
Tunde ministan cikin gidan na Najeriya ya ce gwamnatin tarayya na tsare-tsaren samar da irin wannan cibiya a shiyoyi 6 na faɗin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Kungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah a Najeriya ta koka tare da nuna damuwa akan zargin kisan gillar da ta ce jami'an tsaron 'yan banga na yi wa mutanenta babu gaira babu dalili a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Amma jami'an tsaron 'yan bangar sun musanta lamarin sai dai tuni gwamnatin jihar ta ce za ta gudanar da cikakken bincike. Daga Neja ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Bazari ya aiko mana.
Kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya ta nuna damuwa matuka akan kisan gillar da ta ce jami'an tsaron yan banga na yi ma mutananta a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Kungiyar ta Miyetti Allah dai ta ce yanzu haka kimanin Fulani 21 ne aka yi ma kisan gillar tare ma da kona gawarwakin wasu daga cikin su a yankin tashar Hajiya da ke karamar hukumar Labun. Alhaji Husaini Bosu shine mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya.
Muna da tsoron tsore daga duk sun ga Fulani a mota su sauke su kaje Fulani zaunannu wanda yake ba barayi bane an kona musu gidaje kaman arzudan buba da mai jalu an kona musu gidaje cikin tashar Hajiya. Yasa muke kira ga mai girma gwamna yayi duk mai yuwa ya dakatar da wannan kaje-kajen da mutanen nan ke yi.
Na'am, kaman adadin Fulani ne kuka san an kashe muku yanzu haka a nan Niger din?
A jiya muna da mutum 21 wanda mu yazo gare mu to kuma mun ji ba a tsayar da abun ba.
Malam Muhammadu Dabo na ɗaya daga cikin waɗanda ya ce ƴan bangar sun kashe mashi yara guda uku tare ma da kona gawarwakin su.
Yara na uku aka kashe.
Kuma nan gida aka zo aka same su?
Wallahi Alhaji, ni na rasa wurin sa kai na na maganan mota nake in samu in kai wurin sakwaja din nan.
Kace an kashe mutum ya kai 20?
Ya kai 20.
Masu kisan da kayan banga suke?
Da kayan banga ne sai suka gariya to suka ro gariya suka zo suka sakaji mutane. Wasu su ce 20, wasu su ce har ma sun yi 30. Suka jefa an su ce rami sun kashe su suka jefa su cikin rami da ga gidansu.
To kai na aka hukun da aka kashe ya aina aka yi da su?
Nan kona su aka yi.
A lokacin da na kira mai tsawatarwa a cikin jami'an tsaron yan bangar a jihar Niger Muhammadu Gwani ya ce lamarin ba gaskiya bane.
Wannan magana ba haka ba, don mu ba mahaukaci ba, mu ɗan zaune ne wurin ne, kuma mu masu bin doka ne, kuma ba mu ɗauka doka hannunmu ba, ba tare da doka ba, ƙarya ne wannan magana.
Na'am, amma kaman tashar Hajiya da sauransu duk ba ku ji abubuwan da ake faɗi cewa kuna farma Fulani nan duk ba gaskiya bane.
A wannan ba gaskiya bane.
Kokarin jin ta bakin dunar ƴan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana gudanar da bincike akan lamarin. Inji sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar ta kafa, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
To yanzu a gwamnatanci ba zan mu iya ba da ainihin me ya gudana ba sai an yi bincike.
A yanzu dai rahotanni na nuna cewa tuni ɗaruruwan Fulanin suka fara tserewa daga jihar Niger zuwa wasu jihohi a sakamakon wannan tashin hankali da suka shiga. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Miya a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da can garɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro kuna biye da shirin namu sau da kafa, a cikin shirin mu da ya gabata mun kwaso gangara inda muke duba wasu daga cikin illoli da koma baya da annobar coronavirus ta haddasar a bangaren ilimi a jamhuriyar Niger. Yau ma za mu daura akan yadda wasu masu ruwa da tsaki ke bayyana damuwarsu da kuma mika kokon baran su ga mahukunta.
La'akari da bukatar baiwa yara damar ci gaba da karatu yasa gwamnatin Niger yanke shawarar sake bude makarantu a ranar 4 ga watan Janairun 2021 tare da gindaye wasu sharuɗa masu nasaba da matakan kare ɗalibai da malamai daga wannan annoba. Malam Ashana Hima na daga cikin daraktoci a ofishin ministan ilimi a matakin firamare.
Dangance da wannan annoba ta corona, matakan da aka ɗauka su ne dai da wannan abubuwan kariya iri-iri wanda suke na neman kare yara da malaman makaranta, musamman ma abu wanke hannuwa da sawa wannan abu ya hanci danka abin da baki, da kuma ba da bayani duk lokacin da an kaji an sami wani abin da ake gani dai ba daidai ba ne. Abu na biyu kuma wanda zance shine ka san duka wannan kuku ana yin ta dangance da haɗin kai da duka ma'aikata musamman ma na kiwon lafiya ke duk kowane bangare-bangare, da kuma sa ido sosai ga duka shugabanni na jaha-jaha gunduma-gunduma, saboda inda kowane wani abu wanda suke ashe abin su su haɗa ma hukumar da ta abin da ta dace su kansu mayan ma'aikatan don kuma malaman makaranta da wanda suke cikin bariki da duka abin da ɗaya ne dangance da umarnin da gwamnati ta bada kuma da minista na kwadago ya aiko muna, don su ne dai muke aiki da su, da kuma abin da ya sahi kasan gidan lakwal da bane, don yara ne kenan an bada umarnin sa ido hiya da kamar wanda ake yi da sa ido bisa ga su yaran da wajen ɗaukar matakai, sa ido kuma bisa abin da ke iya gewaye wanda ke iya zakuwa kusa, kuma sai da abinci ne ko wasu dai wanda za a ga dai wani abun mutane da ake yi wanda shike yana iya zama haya ta wato dawa wannan cuta. An ba da bayani kuma na mai da niyya wajen aiki saboda a samu a yi aiki sosai kwanakin da yake an same su, tunda ba a sani ba dai wanda su ce sun za ta zama wanda abu zai kasance a gaba.
To sai dai kungiyoyin malamai na da daurin kai game da batun sake bude makarantu, domin a cewar mataimakin sakataren kungiyar malaman Kwantaragi Sharif Isuhu, hukumomi ba su yi tanadin matakan kariyar da suka yi alwashin samarwa a daukacin makarantun kasar ba.
Ba matakai ko dai na kariya wanda aka dauka wanda suka dace su kare malaman makarantu da yara bisa ga wannan annoba. Kaga cikin kwanakin gama ko ina kana ji ana hudin cutar tana ta yaduwa, yanzu ina ganin sakamakon wanda an ka sani ta kwana a Gadez a cikin jihar Agadez akwai inda aka samu yaro dalibi wajen 22 da wannan cuta ta kama, kuma har yau da malaman makaranta wajen guda ta kuskotare ne. Kaga wannan abun sai in ce Allah dai ya kawo mu saukin shi kawai, amma ba tare da cewar gwamnati ko ya dauki wasu matakai bane. Kaga kuma ilimin an tahid da shi kawai haka nan ana ta koyarwa, ba mu san abin da zai faru a gaba ba, sai dai mu gama da addu'a. Amma babu wani mataki kwararre wanda gwamnati ya dauka, sai dai a ta gama da addu'a. Amma in mun fahimci abinda muke fahimta, muna iya gane cewa gwamnati yana rihe lakwal din lokacin da garama ne, amma ba da wannan annoba ba, kuma yana bude ta ne lokacin da ya garawa ba kuma dan wannan annoba ba. Tunda in a ce danta ne, ka gani iri yawan adadin masu wannan cuta da suka sa aka rihe lakwal kwanan bayan nan, ina ganin kaga sun kara ma rubaya ko biyu ko uku ma, amma ka gani da wannan an bude makarantu. Kuma matakan tsaro da aka ce za a dauka don a kare wannan abu mu ba mu gansu ba a ƙasa, wanda ya bincike cikin makarantu zai fahimci cewar babu wasu matakai wa'anda gwamnati ya dauka. Sai dai an tilasta mu malaman makarantu su nemi takunkumi koko in ce ba za ta dole su rika sawa don su zo, kuma ba kowa ke sawa ba.
Su ma kungiyoyin bunƙasa sha'anin ilimi na da ra'ayi irin wannan. Hasali ma gwamnatin ba ta shawartar masu ruwa da tsaki a duk lokacin da ta yi niyyar daukan wani matakin da ya shafi wannan fanni, in ji Dr. Amadu Rufa'i Lawal, shugaban kungiyar kare martabar ilimi ta ƙasa.
Mun gani mun shaida da an raba wannan takunkuma wanda yara da wato malaman makaranta ke sawa ga baki, suna rihe baki da hanci. Kuma akwai wasu makarantu wanda na gani da idona da an kai wannan kaya na wankin hannuwa, sai dai a dunkule ko in ce a jimilce wannan kuduri wanda gwamnati ta dauka wato ta haɗe shi ne gabaki, sai in ce bai yi tasiri ba. Tunda yanzu in kaje makarantun yankin za ka ga ɗaya-ɗaya ne ke sa wannan takunkumi ko in ce garkuwa ta wannan ciwo da malaman makarantar yankin su ɗalibai yankin gaba ɗaya. Wannan abu in kaje can a ƙauya babu wani mataki wanda gwamnati ta ɗauka, cikin maraya ɗaya ne za ka iya ganin wannan kawal nan headquarter ta yi mai, kana iya ganin wannan matakai shi ko abin da ya sa wannan babban maraya kawal ya mai kawal maraɗi kawal da magaran, wato sai a ce ba ɗiyan talakawa ba ne ba, duka ɗiyan talakawa ai suna ƙauye, su ma ya kamata a tuna da su.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta daidaita muna sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau.
Ta gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email.
To, za mu fara ne da sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Maganar gaskiya, mutlakawan Najeriya ba ba da umarnin bude iyakoki bane kawai matsalar mu, kawai a bar duk wani nau'in kayan abinci su shigo, saboda kin hana shigowa da kayan abinci kamar an kashe maciji ne amma ba a sare kansa ba. Da ƙarshe, ina addu'a Allah ya azurta mu da shugabanni na gari masu kishin mu da kaunar cigaban mu. Sai kuma sakon Mahmud Saliu Kauran namo da Zamfara, duk wani dan majalisar dokoki da zai nuna adawarsa da bude makarantu a Najeriya, to a gani na ba masoyin dalibai bane, kasancewar babu wani gangamin siyasa da muka ji yan majalisar sun dakatar sakamakon tsoron cutar corona, ko suna nufin ba a yada corona ko ina sai a makarantu. Assalamu alaikum VOA Hausa. Samun rabuwar kai a majalisar Najeriya kan komawa makarantu ya nuna ba kishin al'umman Najeriya bane a gaban su. Sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Sai kuma Ali Muhammad Dan Fulani Marada wa jihar Zamfara da Ali Madu Adamu Baga, waɗanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika kafa wasu kungiyoyin wayar da kan Fulani makiyaya da aka kirkiro a jihar Kaduna, inda yanzu manyan malaman addinin Musulunci na shiga daji domin yin wa'azi ga Fulanin. Hakan abu ne mai matuƙar kyau, da fatan Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu, amin. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chundu, unguwar Karfin Madakin jihar Bauchin Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama in yi jinjina ga gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum, tabbas ya cancanci yabo da jinjina ganin yadda ya maida hankalinsa ga bukatun al'ummar jihar. Da ƙarshe nake addu'an Allah ya kare shi, amin summa amin. Sai kuma sakon activist Usman Aliko da Magum tare da Musa Usman Bularafa da Nura Abubakar gidan Abba, waɗanda suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ba shakka faɗa tsakanin giwa guda biyu, ciyawa ita take shan wahala, don haka muna kira ga majalisar wakilan Najeriya da ta yiwa Allah ta janye ƙuduranta na sake tsawaita lokacin komawa makarantu, ganin yadda ɗalibai musamman ma na jami'o'i suka galabaita.
Madalla gaida Mahmud Lalo. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Yayin da ake shirin rantsar da shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ranar Laraba, hukumar FBI na gudanar da binciken kwakwaf a kan dogarawan tsaron ƙasa 25,000 da aka kai su birnin Washington don su tabbatar da tsaro a lokacin da za a yi bikin rantsarwar a daidai lokacin da ake fargaban yiwuwar hari daga cikin gida. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan yankin jihar West Darfur da ke Sudan, bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kashe mutane fiye da 80 tare da jikkata akalla wasu su 160 a sansanin 'yan gudun hijirar Kirndin da kuma wani wuri a Janina, babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan. Babban ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a jiya Lahadi cewa burin shugaba Joe Biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 daga kafin cutar COVID-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa hakika abu ne mai yiwuwa.
To, masu sauraro, da haka kuma ka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.